إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 19 ga watan Sha'ban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Mari shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerengen wannan darussa daga littafin Masail fi talab al-ilmi wa aqsamihi, wanda al-Imam al-Hafiz الذهبي شمس الدين محمد ابن احمد ابن عثمان رحمه الله عليه يا اينه وتربتا ادرسنا فرقو da muka fara mun ji yadda malam yake magana akan cewa ilimi za a kasa shi zuwa gida biyar kamar yanda ahkamu taklifiyya ce akwai wanda yake wajibi farilla kenan akwai akasin shi wanda yake haramu akwai wanda yake mustahabi akwai akasin sa wanda yake makruhi sannan kuma akwai mubahi wato halal. To ya fara magana akan na farkon ainihin wato shine wanda yake wajibi kenan, ya kuma tsallaka har zuwa kan na biyu, a inda yake cewa a ƙashin gaskiya dukkanin ilmomi waɗanda mutum yake buƙata don yin karantarwa ko malanta ko wa'azi ko zama mai fatawa ko malami na cikin al'umma ko limami, to waɗannan ilmomin ko da a wajen sauran mutane mustahabbai ne, to kai a wurinka ɗalibi wannan wajibi ne a wurinka. Shi ne irin ilmomin da suka shafi tafsiri, suka shafi ainihin dalilai na aƙida, suka shafi magana akan dalilai na fiqhu, sanin jarhuwar ta'dil, sanin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sanin abin da ya zama dole na ilimin lughal arabiyya da balagarta da sauransu. Za mu tashi haɗewa inda yake buga misalai da wasu abubuwa kamar haka. Da yake cewa fa minha ma huwa fardun la yas'ul mar'a jahluhu wa minha ma yundabu ila ma'rifatihi wa la yanbaghi lil mar'i jahluhu ka iddati ahadith fil iman wa taharati was salati waz zakati wal hajj wal bai'i wal nikahi wal hudud wal aqiba wa babuha akad min ba'd kama anna ba'daha yata'ayyanu ala at-talib az-zaki. Nan ne inda muka kwana ko yace wa minha ma huwa mubahun, akwai wasu nau'o'i na ilmomi waɗanda halas ne ka hadithi ummi zar'in. Sai ya buga misali ya ce kamar hadithin ummi zar'in, wani dogon hadithi ɗin nan da ke cikin Bukhari da Muslim, wanda Aisha ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi alaihi salatu wasallam ya ba da labarin cewa wata mata mai suna ummi zar'in sun zauna ita da ƙawayenta mata su kamar 10 zuwa 11 suna labarin mazajensu, kowa tana cewa mijina halinsa kaza ne, mijina ɗabi'arsa kaza ne, mijina yanayin shi kaza ne. Wannan hadisi ne mashahuri a gun malamai, ko malamai sun ba da muhimmanci wajen karantar da shi da magana a kansa. Akwai al-Imamu al-Qadi Iyad al-Yahsubi, Allah ya gafarta mishi, ya da littafi mai suna Bughyatur Ra'id bima tadammanahu hadithu ummi zar'in min al-fawa'id. Akwai kuma al-Imamu Suyuti shi ma yayi istikhraj ma yanfa fi sharhi hadith umm zar, istikhraj ma yanfa'u fi sharhi hadith umm zar, na al-Imam Suyuti kenan. Akwai kuma a wannan zamanin akwai Abu Ishaq al-Huwayni, Allah ya kara mishi lafiya, wannan malami da ke kasan Makar shi ma yayi rubutu musamman akan haka, da akwai malami ma da ya rayu a karni na 11 Abu al-Fath al-Khallal shi ma yana da sharh hadith umm zar. Hadisi ne mashahuri tsakanin malamai, kuma ana isti'nasi da shi, ana fitar da fa'idoji da yawa musamman abin da shafi zamantakewa aure. Wa hadithul isra'iliyat min jami'il usul, da hadisin da ke magana akan wato labaran banu isra'ila da ke cikin jami'il usul na ibn al-akhir, wa nahu zalika mimma yajri majra al-qasas, da irin dai hadisan da suke gudana a magudanan labarai wanda suke cike da labarai ƙissoshin mutanen da, wa ba'dun aula min ba'd, su ma a cikin su wasu hadisan sun fi wasu muhimmanci, وقسم يكره حفظه لضعفه واضطراحه يتي اكو كuma wadanda suke abin kyama ne ba a so ka haddace su saboda raunin su da kuma cewa hadisai ne da aka yi watsi da su ka fadli qazwin kaman hadisan da suka zo game da falal qazwin akwai hadisai da suka zo wanda al-imamu ibn al-jawziya ambace su a littafin sa al-mawdu'at hakanan as-suyuti a cikin la'alil masnu'a hakanan ibn arraq a cikin tanzihu shari'atin marfu'a an al-akhbari ash-shani'at al-mawdu'a hakanan ash-shawkani a cikin al-fawaid al-majmu'a fi al-ahadith al-mawdu'a duk wannan malamai sun ambace wadannan hadisai da suka zo game da falal qazwin akwai hadisi mafi shahara a wannan babi shine hadisin da aka ce wai annabi wai ya ce wai satuftahu madinatun yuqalu laha qazwin da sannu za ku ci wani gari da yaki ana ce mashi qazwin sai annabi wai sai ya ce marra batsa fiha 40 laila duk wanda ya je ya riba su wato ya aikin soja ko gadin iyaka na kwanaki 40 a wannan garin annabi ya ce kana lahu amudun min zahabin wa idza abaishi wani gini a aljanna na tsantsan zinare da kaza akai ta lissafi mara kan gado wannan hadisin yana cikin littafin sunan ibnu majah da aka zaga malamai guda biyu da suka zo kan wannan magana sun mai ibnu majah sun yi Allah wadare da abin da ibnu majah yi Allah ya gafarta musu da shi da su gaba daya na farkon su shine ibnu al-jawzi ko kuma cikin mawdu'atul kubra ibnu jawzi cewa yake yi wal ajabu min ibnu majah yace abun mamaki jibi abin da ibnu majah yi ma ilmihi gashi dai malami kaifa tahalla an yadhkura hadha min kitabi sunan ya yi iya halasta wa kanshi ambaton wannan hadisi a kitabin sunan wala ya takallamu alaihi kuma ya fada ya wuce bai ce komai ba karshe ibn jawzi yace shi yana ganin kawai wannan kabilanci saboda qazwin garin su ne kawai shi ne ya fada wannan hadisi al-imamu az-zahabi shi ma da zo a cikin zan itidal shi ma haka yake cewa yace laqad shana ibn majah sunanahu bi idkhali hadha al-hadith al-mawdu'i fiha ibn majah ya lalata littafin shi saboda shigar da wannan hadisi haka malamai suke abin da suke cewa al-ilmu la yuhadi ilimi baya kara saboda wannan abin da ibn majah yayi da gaske ne bai dace ba Allah ya gafarta mishi zaka kaji sun shanna'a mishi da maganganu irin wannan hadda tuhuma shi da kabilanci kamar da ibn jawzi ya ambata to hadisin da yana nan a cikin ibn majah ana kawo shi a babun fallak qazwin qazwin din sunan garin su ne an ce yanzu garin yana cikin kasa afghanistan ne ko wani abu makamancin haka wallahu a'lam wannan hadisin bai da wani makaruyi ne ka haddace shi ballantana ka ce za ka yi wa'azi da shi irin su ne da ake cewa bai halasta a ambace su sai tare da bayanin raunin su sai a irin wannan mahallin karatu akan tantance matsala amma ba haka ba a so ma wai a ji kana faɗe shi ko kuma haka ji kana sa shi a hudubar juma'a kana bayanin falalar garuruwa ko falalar wurare wa hadisu ana darul ilm da wani hadisin kwatan kwacin wannan da aka ce wai annabi wai ya ce wai ana darul ilm wa aliyun babu ni ne kofar ilimi aliyu ni ne garin ni ne madinati ilm aliyu shi kuma shi ne kofar ilimi wannan hadisin yana cikin sunan ta limamu tirmidhi amma shi tirmidhi da ya kawo shi ya ce gharibun munkar mai rauni ne kuma abin kyama da aka shi tirmidhi ya karta lima amma baya ga shi akwai malaman da suka yi hadisin kamar at-tabarani a cikin al-mu'jamul kabir kamar hakim a cikin musaddarat ɗinsa kamar khatibul bagdadi a cikin littafin shi tarihi hujjatul bagdad kamar ibnu shibbana a cikin kitabul majruhin isa ruwaito shi kuma dukkanin su suka ruwaito da bayani akan cewa yana da rauni haka al-imamu al-uqayli a cikin ad-du'afa'ul kabir shi ma ya tabbatar da cewa hadisi ne na ƙarya haka nan az-zahabi a cikin al-mizan haka al-imamu al-bukhari tirmidhi ya bada labarin cewa ya tambayi bukhari game da hadisin bukhari ya ce hadisi ne mai rauni haka nan ibnu al-arabi a cikin ahkamul qur'an duk wannan malaman sun yi magana akan shi can baya kuma ibnu jawzi a cikin al-mawdu'at da ash-shawkani da a wannan zamanin da akwai ma Sheikhul Albani a cikin kisrar da'ifa. Haka nan Ibn Taymiyyah a cikin wata doguwar magana da yi a cikin Majmu'ul Fatawa cikin mujalladi na 4, su duk waɗannan malaman sun tabbatar da raunin wannan hadisin da cewa ba tabbatacce bane. Sai wannan hadisin da ire-iren su babu amfanin ambaton su, dan kwata-kwata ba hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba. Wa hadisi Ibn Abbas fi hifzil Qur'an, da wani hadisi da ake dangantawa Ibn Abbas game da wai haddace al-Qur'ani, wanda shi ma yana cikin sunan Tirmidhi. Tirmidhi ya ce munkari ne jiddan. Al-Imam al-Hakim ma ya rawaito shi da Ibn Jarir a cikin Mawdu'at. Hadisin ya zo ne da cewa wato wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya Ibn Abbas ya taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama innal Qur'ana yataqallabu fi sadri, Qur'ani yana yi min wasa, yaje yana bayar da ni a cikin zuciyata ya ki zaunawa. Sai Annabi ya ce mishi ga abin da zaka yi, kai kaza. Ya koya mishi wata addu'a wata ke akwai nakara a cikin ta, wanda daga mutane da ana rubuta ta ana sha wai dan a haddace al-Qur'ani. Babu wani maganin hada al-Qur'ani da ya wuce karanta shi, kai ta karantawa har ka iya, kawai shine maganin haddace. An tambayi wani malami aka ce waye gwanin Qur'ani, yace ne karanta shi kullum, kawai shine gwanin shi. In kai ta karantawa, kai ta karantawa, to zaka ji ka iya. Amma shedan ne yake zuga mutane sun gaji ko su ji kasala ko su ji nauyin jiki kuma suna so su iya, to Qur'ani ba haka ake mishi. Allah ya kare. Wannan hadisi shi ma mawdu'i ne, babu kyau, yana daga cikin makruhi ruwaito shi. Wa anna sijilla su katibul wahyi, da hadisin da yake cewa wai as-sijil, da Allah ya faɗa cewa yawma natawi as-samaa ka tayyi sijilli lil kutubi, a cikin suratul anbiya, yawma natawi as-samaa ka tayyi sijilli lil kutubi. Idan aka wata fasara aka ce as-sijillu, wai sunan wani ne daga cikin masu rubutawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahyi. Ce to wannan ma hadisin babu kyau ruwaito shi. To wannan ga wani taliki da malai yayi ana akan shi, bari mu karanta shi saboda muhimmancin sa. Yace akhrajahu Abu Dawud wa min tariqihi al-Baihaqi wa an-Nasa'i fil Kubra kama fi Tuhfatul Ashraf. Wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi, ta hanyar Abu Dawuda Baihaqi shi ma ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa al-Kabir. Haka nan al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman a cikin Sunan al-Kubra kamar yadda yake cikin Tuhfatul Ashraf ta Mizzi. Haka nan Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa, wa Ibn Abi Hatim kama fi tafsir Ibn Kathir. Yace wa min an isnadi shi ne min tariqi Yazid ibn Ka'b, kaga wannan mutum ne mai rauni. An Amr ibn Malik shi ma dan uwan ɗayan ne. An Abil Zawza, dukkanin su wannan musalsalun ne bil majahili wa du'afa. An Ibn Abbas qala, wa Ibn Abbas yace as-sijillu, kaga sijillu nan da Allah ya ambata, katibul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wai wani mai rubutu ne ga manzo Allah. Sai malam yace Yazid wa Ibn Ka'b kenan majhulun kama fi taqrib, wa amru wa fi dan maliku mutakallamun fihi, kaga duka biyu sun lalace ke. Wa akhraja ibn adi fil kamil min tariqi yahya ibn amr ibn malik al nakari al abi bihi wa yahya qala fi taqrib da'if, dai isnadin kenan ta hanyar yahya dan amr, yahya kuma mai rauni ne. Wa yuqalu inna hamad ibn zaid kadzaba, an ce hamad dan zaid ma ya tune shi da ƙarya, ya ce makareci. Wa qala ibn kathir fil bidayati wan nihaya يحيى هذا ضعيف جدا ولا يصلح للمتابعه. يتي wannan Yahya dan Amru dan Malik mutum ne mai rauni na gani da fara, zaka be halatta a kawo shi dan mutaba'a. Wa akhraj ibn Manda fi al-Ma'rifa wa ibn Mardawiya kama fi al-Isaba wal Khatib fi at-Tarikh min tariq Hamdan ibn Sa'id ibn Ali ibn Numair an Ubaydillah ibn Nasin an ibn Umar qala كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له سجل. وأنبنا دوانا من ربطة على تمش سجل فأنزل الله يوم نطوي السماء كطي سجل لكتب. قال أن رام نأي أي سما كما يند سجل كي نأي أبنى كي 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 نأي لتايفي. فصار من كي وتشي كم كطي سجل للكتب كما يد أكي نأي لتايفي دن أجيش. قال الأزدي تفرد به ابن نمير إن صح Ibn Umair ne ya karanta da shi inda ya inganta. Wa Hamdan, wannan Hamdan Ibn Sa'id yace qala al-musannif fi al-mizan, zadi ya fada mizan yace atabi khabarin kadhibin an Ubaydillah ibn Umar fa zakarahu, sai zadi ya ambaci wannan hadisi. Wa qala al-Hafiz fi al-lisan Ibn Hajar yace هذا المتن لا يجوز أن يطلق عليه الكذب yace to ni ina ganin bai dace a ce wannan hadisin ƙarya ne kai tsaye ba a dai tsaya akan cewa mai rauni ne faqad rawahu an-nasa'i fi tafsir wa abu dawud fi sunan min tariqin ukhra an ibn abbas inji ibn hadirin kin yace yana cikin tafsiri na imam an-nasa'i wa kitab tafsir na imam an-nasa'i da sunan abi dawud ta wata hanya zuwa ga ibn abbas yace wa amma hadhihi at-tariq fatafarrada bihi hamdan لكن لم أرى من ضعفه قبل المؤلف يتي حمدان ني كدي يرويتو أما بنسان واند يتي حمدان ينا دروني وإن بند المؤلف وكينا ذهب دمينا تاليكي ني أكمي ذان ليتداد انتهى كلامه قلت نيما لن الدوسة ريسينا شي ولا من وثقه تقوم كابن دي ذهبي باب واند يتي متمن كنتي فأحسن أحواله أن يكون مجهولا mafi karanci a ce majhuli ne amma ba za a ce fiqa bane wa qala al imam ibn kathir fi tafsir ibn kathir a tafsirin sa yake cewa hadha munkarun jiddan min hadith nafi'in an ibn umar la yasihhu aslan wannan magana ta tajillu hadisi ne mai rauni kwarai abin kyama in dai an danganta shi ga nafi'u zuwa ga ibn umar bai inganta ba wa kadhalika ma taqaddama an ibn abbas min riwayati abi daud haka nan ma riwaya Abu Dawuda daga Ibn Abbas wa ghairihi da wannan sallaya sifu aidan bai inganta ba wa qarsar raha jama'atu min al-huffaz bi wad'ihi yace akwai malamai da dama da suka ce hadisi ne na ƙarya wa in kana fi sunan Abi Dawud ko da yake fa yana cikin littafin Abu Dawuda din minhum daga cikin su inji Ibn Kathir Sheikhun al-Hatib al-Kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi ce babban malamin mu kuma sarkin shi Ibn Kathir malam Abu al-Hajjaj يوسف للمزي الله يغفر تامشي يتي وقد افردت لهذا الحديث جزءا على حدته على حدته ولله الحمد ابن كثير يتي لاي وانا ما جزئي دان كنكني اكن حديثا يتي وقد تسدد الامام ابو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث ابن جرير يا فتو قررا يتنكار بكن قريه wannan hadisi ورده اتم رد يتي ككن تنكد حديثا وقال يتي لا يعرف في الصحابه احد اسمه السجل غبا داي ا تاريخ صحابه من الله صلى الله عليه وسلم باب ولا متم مي wannan suna sijillu wa kuttab an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf mutanen da ke rubutawa annabi wahayi an san su walaysa fihim ahad ismuhu sijillu babu wannan suna a cikin su wa sadaqa wallahi fi dalika malam ad-dawsari ne taliki yace wallahi gaskiya ne abinda ibn kafirin ya fada وهو من اقوى الادله على نكاره هذا الحديث رشن سامو ولا صحابي ما يرون wannan sunan dalili ne mai karfi akan cewa wannan hadisi bai da inganci wa amma ma zakarahu fi ashabi sahabati fa inna ma i'tamada ala hadha alhadith la ala ghairi duk wanda kaji kuma ya ambaci cewa a cikin sahabbai akwai wani mai suna as-sijil to shi ma wannan hadisin ne hujjar shi wallahu a'lam na'am menace adi okay halaman na hadisi mun kai ko okay wannan magana afwan magana ibn kathirin ce da yake yi akan tamizzi ko da yace wa sadaqa rahimahullahu fi zalika wa huwa min aqwal adlati ala nakarati alhadis nan ne ce mai inganci wannan dalili ne mai karfi akan hadisin munkari ne wa amma man zakarahu duk wanda ya ambaci shi sijilli fi asma'i sahaba yace sahabi ne fa inna ma atamada ala hadha alhadith ila ala ghairi ya dogara ne shi ma da wannan hadisin ba da wani abu a zo a gani ba wallahu a'lam intaha kalam ibn kathir wa qala aidan fil bidayati atki a bidaya wannan haya ibn kathir yace cewa cikin mujalladi na biyar yace wa qad aradtu hadha alhadith ala shaykhina الحافظ الكبير ابي الحجاج المزي فانكره جدا لا تبا غباتر da wannan hadisi na tambayi malamin mu al-mizzi nace alga ta malam wannan hadisin menene hukuncin sa yace ai hadisi ne abun kyama kwarai wa akhbartuhu sai na kuma ƙara bashi labari anna shaykhana al-allamata abul abbas ibn taymiya nace ai malam ibn taymiya ma kana yaqulu huwa hadithun mawdu nace alga ta malam ai malam ibn taymiya ma na cewa hadisi ne na ƙarya وإن كان في سنن أبي داود إن ديكي ما يذكر سنن أبي داود فقال الشيخ المزي في مزي يتي wa ana aqulu ni ma ina cewa na ƙarya ne hadisi da hadisin kaga malamai sai ragaraga da shi wa qala ibn al-qayyim fi ta'dib as-sunan ibn al-qayyim shi kuma a cikin ta'dib as-sunan yake cewa cikin juz'i na hudu yace sami shaykhana abul abbas ibn taymiya yaqulu hadha al-hadith mawdu'un wa la yu'rafu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam katibun ismuhu as-sijill qattu shi wannan hadisi ne na ƙarya ba a san wani mutum cikin sahabbai wanda sunan shi sijillu ba walaysa fi sahabati man ismuhu sijil wa kuttabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'rufuna ma sirbutawa annabi wahayi an san su lam yakun fihim man yuqal lahu sijillu ba wanda ake cewa sijillu kana yace wal ayatu makkiya kuma ita ayar ma ayan yawma natsuwi sama'a a makka ta sauka kafin hijira wa lam yakun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katibun bi makka to sanda ake makka ba kwata kwata annabi bai da ne rubutu sai da aka zo madina ne ma aka fara wannan rubutu azu ta karin ma hujja ko wa amma al-hafidu fil isabati ciki shi ko ibn hadir a cikin al-isaba cikin juz'i na biyu falam yaqna bi hadha sai ya nuna shi bai gamsu da waɗannan maganganun ba bal qala sai kawai yace fa hadha al-hadith sahihun bi hadhihi at-turuq ya hada hadisan ya hada hanyoyin da na ibn abbas da na ibn umar sai yace ni ina ganin in an hada hadisan to zai zama wannan labarin ya inganta wa ghafala man za'ama annahu mawdu'u yace wanda suka ce mawdu'i ne ina ganin sun yi gafara sun sha'afa qultu ni malam dausari nace hujjatul mutaqaddimina fi isbati wad'i qawiyya to ka dai gani aikace hujjojin waɗanda suka ce hadisin na ƙarya ne suna da ƙarfi fala da'iya li tadfirih babu buƙata a ce sun gafala ko sun yi kuskure kaga bai ce ai ibnu hajarin jahili ne ko ya munafanci addini amma dai ya kuskunta da shi cikin natsuwa ina fata muna fahimta wannan to ka ji wannan karkaje kana tafsiri ka fara jawo wannan kana cewa ai shine fasara aya ko amma haihuwa ka sa wadan suna sijillu babu ba suna bane ina fata mun gane ta ka hadisin bai da wani asali wa ma ashbaha zalika min al-mawdu'at da abin da ya kama da wannan cikin hadisai na ƙarya alhamdulillah a yanzu zaman da ake rayuwa zaka ga akwai karancin yaduwar hadisan ƙarya ba irin da ba ba irin shekaru 30 baya ba lokacin din da kaje wa'azi kaje sauraron wa'azi ko a hudubar juma'a ko a tafsirin azumi ko a lacca ko ina zaka ji hadisai ne ga sanan malam ba kai ba ki to yanzu galibi waɗannan hadisan ba sa cin kasuwa saboda yawaita littafai masu inganci da kuma mutane sun kame bakinsu wasu kuma sun koyi ilimin hadisi sun san mutuncin hadisai suna yi tafarijinsu da kuma samuwar littafai waɗanda suke bayanin hadisai alhamdulillah dai Allah ya mana ni'ima yanzu in mutum ya je yana yaɗa hadisan ƙarya babu shakka bai da uzuri ya ce bai san inda za a samu ingancinsu ba in bai sani ba to ba harkar shi ba ce bai kamata ya shiga ba in ko harkar shi ce to ya kamata ya san a ina yake samun hadisai masu inganci ga sahihai nan ga sunan al-arba'a ga sauransu Allah ya gafarta mana gaba ɗaya zaka babu kyau kokarin haddace hadisai masu rauni da yaɗa su ko shaharantar da su fa innal muqtasira ala hibl mutuni hadhihi yatadarraru biha mutumin da ya takaici kawai akan haddace irin waɗannan hadisan to za su cutar da shi wa yata'allaqu bi dhihnihi wa ya'taqiduha sabita za su makalkale a zuciyarsa sai ya fara tsammanin hadisai ne ingantattu shi yasa babu kyau a koyar da yara da tafi marasa inganci saboda koyayene suka shiga zuciyarsu daga baya abu a ce musu ba su inganta ba sai su ga to ai an wulakanta abin da su suka sha wahala kan shi irin su tanqihul qawli irin su babul hadith da ire-iren su yanzu duk an daina dogaro da su wajen karantawa ko da a zaure fala yanbaghi tashagulu bi hibbiha illa liman ya'rifuha liyuhadhdhira minha bai dace mutum ya shagaltu da ƙoƙarin haddace su ba sai idan ya zama cewa mutum ne wanda zai karanta su a matsayin ya san su ya san matsalarsu kuma zai yi mutane bayani ne ya ja kunnen mutane akan kada su shagaltu da waɗannan hadisan to kaji waɗannan duk makruhai ne wa qismun yahrumu hibbuhu hibbu mutuni akwai ɓangaren kuma da ya haramta ya fi wancan tsanani ya haramta kwata-kwata a haddace kuma ka hadisi araqil khayli wal jamalil awraq ragan nan da yazo sai misali da wasu hadisai masu ban takaici marasa daɗin ji guda biyu wanda Ibnu Utayba ya ruwaito shi a cikin Ikhtilaful Lafz da kuma Baihaqi ya magana akan sa cikin Al Asma'u was Sifat shi da Ibnu Asakir a cikin Tabyin Kadhib Al Muftali wadannan hadisan da ga malam ya maki buga misali da su saboda kaida da ake cewa ma kullu ma yu'rafu yuqal kamar yadda Qarrashi yake fada a cikin littafin sa Al Furuq yake cewa ma kullu ma yu'rafu yuqalu wa ma kullu ma yuqalu yuqalu hatta yahdura ahlu kuma kullu ma hadura ahluhu yuqalu hatta yahdura waqtu bai duk abin da ka sani ne in ka zo magana sai ka fadi shi ma kullu ma yu'rafu yuqal ba duk abin da ka sani ne koyo shi zaka fada ba kuma kullu ma yuqalu yuqalu ba kuma duk abin da ya kamata a fada ne za a fada ba hatta yahdura ahluhu har sai a gaban wadanda ya kamata a fada su din ma kuma hatta ya hadura zamanuhu har sai lokacin da ya kamata a fada musu ya kamata a fada daka sai yake ambatan wannan kuda da misali wasu hadisai ne marasa dadi da ma kuma hadisai ne na zindikai wai cewa wai da Allah ya yi niyyar halittar kansa wai sai ya fara halittar doki sai ya sa dokin yana ta gudu da dokin yana ta gudu sai da ya zufa sai Allah ya halicci kanshi daga zufar dokin hadisai ne irin na zindikai da suka yi tayi da kuma cewa wai annabi ya ce wai ya ga Allah ubangijinsa ya mishi kama da auraqin raqumi aljamalul auraq shine kusasshen raqumi ne wanda yake kamar kalal bi haka agon hadisi ba hadisi bane da gaji hadisi ne na zindikai zamanin daula abbasiya akwai mutane da suka shiga musulunci munafikai ne fafir zindikai farisawa da suka dinga kera hadisan ƙarya suna sakawa a cikin dazgafan mutane dan zamu yi tunawa a cikin salawul hadisi an shayi magana akan cewa daga cikin asbabul wadi akwai azzandaka wato mutum ya zama munafiki ne turin munafiki na nuna wa sarki sai ya zo yana kera hadisai marasa daɗi wai da nufin yana so ya lalata musulunci to Allah dai madaukakin sarki ya huwa ce wa musulmai malamai masu bayani kullum akan irin waɗannan hadisai to waɗannan hadisai haramun ne ka tsaya kana haddace su ko kana karanta su ko kana jawabi akan su sai in karatu ya biyo ta kan haka za a buga misali kawai وهذه الكذوبات الكذوبات التي وضعت في الصفات da ire-iren hadisai waɗannan na ƙarya wanda aka kera su game da sifofin Allah fala yanbaghi lil mar'i an yantika biha bai halasta ga mutum ya furta su wa inna taqa falil tahzir minha imma har ya furta su sai dai ya furta dan bayani akan tsoratarwa da guje musu fa idza kana hadha fil hadith an-nabawi famadhallu bi sa'iril ulum dan ya zama a cikin hadisai da aka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji ga wasu hadisai an ware an ce ka a faɗi su to ina kuma ga sauran ilmomi abin da ya shafi tarihi abin da ya shafi fiqhu abin da ya shafi ainihin sharhi na hadisai abin da ya shafi sira abin da ya shafi kaza kowane fanni akwai abin da ba daidai bane ka zo kana faɗin sa kamar yadda dukkanin misali yanzu kowa ya sani a nan ba yadda za a yi a ce misali a ce daga cikin matanka da ka aura akwai wanda da shedaniya ce ta buga duniya Allah ya taimake ka su tuba ka aure ta sai kuma inda bayan shekara 30 ka zama da ƴaƴanta misali kana musu tarihin cewa ka ai baba ku fada bata jin magana fa bata jin magana kun ga irin hotunan da suke suna ƴan mata ai su ne irin ƴan matan nan da in ana biki suke shan sigari suna gafashen sigari zai kuma da ƴanta kana musu wannan tarihin dole wannan tarihin zai shi kawai za a yi a bar shi dai Allah dai ya gafarta mata kawai shikenan kaga wanda yake bukatar sai an mai karatu sannan ya san wannan ba abin da ya kamata ya faɗa ba akwai abu akwai abubuwa da dama haka a cikin karatu wanda kai in mai karatu ne ko bincike ko nazari idan ka na iya kaiwa gare su amma ba daidai bane ka zo ka ce zaka fantsa masu cikin mutane zaka iya jawo da gingimu da tashin hankali wani abin ma hala kai ne kuma baka ma fahimta ba shine irin abin da wancan na Kano ya dinga yi Abdul Jabbar wasu abubuwa ne wanda kure shi ne bai fahimta ba ko ba haka suke ba ko masu rauni ne ko kuma dama yana da mummunan kasadi niyyar sa mummuna ce da ka duk abin da ya karanta abu ne mai kyau falala ce amma sai ya ganta a matsayin mummunar magana ko mummunar ma'ana kasan in kana da mummunan nufi to komai a haka zaka gaji kada mun nufi ko sallama mu taimaka sai ka ce zagin kai kinan na wuce naji suna gulmata kuma sallama aka ma saboda nufin kawai muna ne ina fata muna gane wannan mallan yace wa kazalika fi tafsirul qur'an haka na kuma kan bayani akan tafsirin alqur'ani minhu ma huwa hatmun akwai wanda yake na dole ne akwai tafsirin alqur'ani wanda dole ne mutum ya san shi a matsayin shi na musulmi alal misali ka san ma'anar fatiha ka san ma'anar qul huwa da falaki da nasi ɗan ƙananan surorin da kake sallah da su to ba baka da uzurin ka ce baka san me kake karantawa ba minhu ma huwa mustahabbun ko kuma abin da yake mustahabbi ne wato ka san asbabun nuzul ka san ainihin wato abin da ya shafi alaka aya kaza da aya kaza aya kaza ta makka ce aya kaza ta madina ce aya kaza safariya ce a tafiya aka saukar da ita aya kaza a zaman gida aka saukar da ita da ire-iren wannan wa mubahun da abin da yake halal ko makruhun da kuma abin da yake abin kyama dan tuttuka wanda wasu malaman tafsiri suka yi wanda suke abin kyama ne فكثرت الاقوال في الايه مع وهنها وبعدها من الصواب يوان مغنغرو da ra'ayoyi akan wata aya tare da nisan wannan ainihin aya wadannan ra'ayoyi ko raunin su da nisan su daga daidai alladhi huwa wajhun wahidun wanda daidai din fuska daya ne dalla siyaqu wal khitabul arabi alayhi wanda yanayin zubin zancen da maganar balarabiyan maganar tana nuna meye mai kyan makruhun hibbuha wal ikmadu alaiha makruhi ne ka hada ce wannan zancen ko ka dogara da shi wajen fassara wannan zancen fa innal qawla sahiha yudi'u bainaha ko yudayyu bainaha wannan zancen mai ingancin zai dashi zai narke a cikin zantuttuka mabambanta wato kai mai tafsirin alqur'ani da kake karanta mutane alqur'ani kana fassara musu muhimmin ka shine isar musu da abin da yake mafi inganci ko wanda aka fi karkata zuwa gare shi na daga sakon Allah to din san da ka samu zance mafi inganci da zai fassara wannan sakon Allah ka tsaya iya nan kar kai ta gayyato maganganu marasa inganci wanda za su zo har su mantar da kai asalin sakon ko ka tafi wani tafiya mai nisa wanda za ta mantar da asalin saƙon da ake ciki kai isan musu da saƙon shi ne abin nema domin garin wannan dogon zancen za ka je ka ainihin sanya asalin gaskiyar ta ɓace a ciki domin shi zance yana da wannan shu'umcin in ya yawa sai a manta farkon shi sai ƙarshen shi ya manta da farkon shi wannan musamman game da ƙissoshi daga cikin alƙur'ani irin ƙissar ashabul kahfi ƙissar annabi yusufa ƙissar ƙaruna kisan Musa da Fir'auna kisoshi ga sanan kala daban-daban in ka je kan cikin littafin tafsiri za ka ga labarai da yawa masu nisa a kansu kaza an yi kaza kaza ya faru yanzu kisa annabi Yusuf ga kan kanta a mutawwalat na tafsiri za ka sha maki abin da za ka gani haka kisan Balkisa haka kisan Sulaimanu da wane ne to waɗannan zantuttuka ba daidai ba ne ka zo tafsiri ka ce za ka ta jero su wa mutane kai ta faɗin su ba su da amfani ina fata mun gane wannan ya ce tuna haka kar zancen ya je ya lalace a cikin wannan shi yasa kake da buƙatan idan za ka fasara alƙur'ani ka dogara da littafin malamai muhaqqiquna irin su Ibn Jarir al-Tabari Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Qur'an irin su Ibn Kathir al-Dimashqi tafsir al-Qur'an al-Azim irin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an na al-Imam al-Qurtubi da ire-iren su akwai wani program da muka yi recording din shi shekaran jiya ne muka recording din shi wanda za ka sha a Albani TV insha Allah ya kamata kowa ya je saurare shi dama akan sanin makamar tafsiri mun yi shi ne kamar tattaunawa haka da dan uwa Malam Bashir Lawal Muhammad ya yi maganganu sosai akan waɗannan abin da yana nuna gana saka mana shi a cikin group din kasusuwa ne guda hudu haka fa'idoji ne aka tattace game da tafsiri me ma tafsiri menene tafsirin da ake dogara da su wajen tafsiri yaya malamin tafsiri ya kamata ya zama wajen abin nan ɗinsa wajen aikinsa menene kuma abin da ya kamata ya guje musu da sauran dai bayanai haka a taƙaice muka same take sanin makamar tafsiri so a ciki za ka ga da ire-iren waɗannan bayanan game da ina ne madogara wadda ake dogara da ita alhamdulillah alhamdulillah. Wajen wato wajen tafsirin alqur'ani ne kenan musamman yanzu da azumi ya kusanto jama'a zaga mutane da dama suna wulfafin Allah hawan kawa zaga mutum wani bai da ahaliya shi ma ya san bai da ita kaga wannan ya kamata ya tsoron Allah ya tuba ne kawai in ya zama dole sai ya je ya koya kuma shi ilimi asali shi ilimi kamar da muka shafada baka koyan shi da niyya ina koya ne dan na karantar sai dai ka koya zan koya dan na san wannan ilimin na bautawa Allah da shi haka Ibnu Rajab yake cewa malaman mu suna gaya mana cewa duk wanda ya koyi ilimi da niyya wai shi manufarsa kawai yayi malanta yace to wannan ba zai taba jin dandanan ilimi ba zai taba jin ƙarshen ilimi ba ilimin musulunci ya bambanta da na boko duk wanda kaga yana boko yana yi ne dan fatan abin da zai samu duk wanda ba wanda ya taimaka yana so ya karanta likitanci dan kawai ya fahimci ilimin kiwon lafiya ya ba kanshi lafiya ko ya zauna lafiya a'a yana so ne ya zama likita in ƙarya shi ta kai ƙarya ya ce yana so ya dinga taimakon musulmi wannan ƙarya shi ta girmama kenan da ƙarya ne ba taimakon musulmi zai ba taimakon kanshi zai kawai to amma shi ilimin musulunci asalin manufarsa ka koya dan ka iya kai aiki idan bayan aiki Allah madaukakin sarki ya kaddara ya jarabce ka da wani abu bayan aikin to sai ya jarabce ka da shi shine kaman malanta din ko rubutu ko wa'azi ko limanci da sauransu amma asali iya wannan shine ya kamata ga manufarka to da haka sai mutum ya koma ya koya duk wanda zaka ji mutum ya ce ina so ne na yi ilimi ni ma dan na zama kaman malam wani ina da'awa to wannan wani madkhali ne na shedan yake zuwa mutane jama'a wani madkhali ne na shedan baya daga cikin asalin manufar koyan ilimi ya zama tun farko akan haka ka gina manufarka amma Allah yana iya isar da kai zuwa ga wannan manufar yayi aiki da kai dan karantar da addininsa idan Allah ya zabe ka dan wannan to babu laifi Allah ya tsare mana malaikatu rusulan wa minan nas yana iya zaben ka a cikin ƴan ci gaba da kai sakon a cikin ƴan al-ulama warasatul anbiya'i Allah yana iya zaben ka dan haka amma kai ya zama manufarka ka koya ne dan ka iya kai aiki ina fata mun gane wannan to wanda yake so ya zama masanin alqur'ani sai ya tsaya ya san shi da kyau sannan idan aka buƙaci wannan karatun nashi to babu laifi in ya zauna ya karantar amma ya tabbata abin da zai karantar abu ne mai inganci wanda yake mai kyau Allah ya tsare mu yace فإن القول الصحيح يضيع بينها والمحرم abin da yake haramun a cikin tafsiri shine hibu tafsirul karamita kiyaye tafsiri na ƴan karamita karamita wasu ƴan kalakata ne wanda suke tafsirul batiniya wal ismailiya ƴan batiniya kenan wanda suke alqur'ani fassara ta kan zuciya ta harigido irin fassara ƴan kalakata da zaka ji tana yi irin wannan fassara babu bukatar ka kanta ba wa falasifatul mutasawwifa da ƴan sufaye falasifa ɗin cikinsu irin su Ibnu Arabi irin su Ibnu Saba'in da ire-irensu alladhina harrafu kitaballahi fawqa tahrifil yahudi wanda suka jirkita littafin Allah fiye da yadda yahudawa suka jirkita at-taura da irin tafsirin nan na ƴan shi'a da zaka ji suna yi mimma idza sami'ahu al-muslimu bal 'ammatul ummati bi bada'ati uqulihim alimu anna hadha at-tahrif iftira'un 'ala Allah wa tabdilu litanzil wanda duk musulmi yace ke ba musulmi ba duk mutum mai hankali in yaji hankalin shi kadai ya isa ya nuna mishi cewa wannan tsabaragen zuki ta mallaci aka kirkira aka danganta wa Allah kuma canza lissafin Allah ne da zuwa ga wani shirme yace wala astajibu zikra amsilati zalika Imam Zahabi yake cewa ni ba na ganin ma ya halasta na ambaci misali a nan fa innahu min amsadil batil amsad ay aqba wato barna ce mafi muni min asmaj daga samaj min asmajil batil yace barna ce mafi muni kaje yace kube ma bai ganin halassu ma a ambaci misali Allah ya tsare mallan yace wa hadha babul wasi'un jiddan yahtaju ilayhi talibu liyata'aba fi ma huwa al-haq wannan babi na sanin ilmomin da suka dace ka koya da wanda ba su dace ba, da wanda suke abin kyama, yace wata kofa ce mai fadi wanda ɗaliban ilimi yake buƙatan ya gaji ya sha wahala dan neman gaskiya, ya dage ya bada himma, waliyahriba mimma huwa mahdul iski, kuma ya guje wa abin da tsantsagoran ƙarya ne, allazi huwa zaghlul hadisi wat tafsir, wanda shine zaghal, shine wato kamar a ce datti ko bola. Imam Zabi na da wani sabi karami mai suna zaghlul ilm, wanda yake magana akan kowane ilimi da abin da aka rataya masa wanda ba asali bane a cikin sa. Zaghlul hadisi wat tafsir wal qira'ati wa akhbar al umami wa siyar wal maghazi wal manaqibi wa fiqh jahalati rawafid, abin da yake kawai ƙara lamba ne a cikin ilimin hadisi da ilimin tafsiri da qira'at da labaran al'ummomin da suka shuɗe da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe-yaƙen sa da labarin karamomi da falalolin sahabbai da tabi'ai da kuma irin fiqhun da wawayen rafidawa suke kawowa, fiqhun su na hauka din nan wanda za ka ji kawai shirme ne. Ya ce wa kazalika shi'ru huwa kalamun kal kalami, to haka nan ita ma waƙa ko waƙe kamar yadda wasu suke so a dinga cewa, to shi ma waƙa zance ne kamar kowane zance. Fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun, waƙa mai kyanta mai kyau ne, mummunarta mummuna ce. Idan waƙa tana faɗan zance mai kyau mai ban sha'awa na hikima wanda yake nuna ƙwarewa wajen salon sarrafa harshe ko yake ba da wata nasiha a taƙaice, to wannan abu ne mai kyau. Idan kuma zance ne na alfasha ko sakin baki ko batsa ko cin mutunci ko aibata wasu mutane da ire-irensu, to shi ma wannan abin kyama ne ko? To abin kyama ne a waƙa, abin kyama ne a zube. Wattawassu'u minhu mubahu, halas ne ka ƙware game da waƙa, ka iya ka haddace waƙoƙi da yawa. Illa tawassu'a fi hibzi shi'ri abinin wasi, sai dai ba a so ka faɗaɗa wajen kiyayewa da haddace irin waƙan abun wasi, wanda waƙa ne na batsa, yana da waƙoƙi da yawa na batsa, Ibn al-Hajjaj da kuma waƙoƙin al-Husayn Ahmad Ibn al-Hajjaj, al-Husayn Ibn Ahmad Ibn al-Hajjaj, wanda wani waƙi ne shi ma ɗan taɓara wanda yake da sakin baki mai ban takaici. To waɗannan duka bai dace ka zaƙe wajen haddace waƙoƙinsu ba. Ibn al-Farid da Ibn al-Farid, wannan ɗan ɗariƙan nan, ɗan sufin nan, Umar Ibn Ali Ibn al-Farid, wanda shi kuma yake da waƙoƙi na zagin Allah, waƙoƙi na ilhadi, waƙoƙi na hululiya da makamantansu. Malai ce fa innahu haramun, waɗannan duka haram ne. Kala fi mislihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, akan irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, li an yamtali ajawfu ahadikum qayhan hatta yarihu khairul lahu an yamtali ashira, ci cikin ɗayan ku ya cika da mugunya da ɗiwa ruwan ciwo har a dinga jin warin in yayi hamma ko yayi magana ko yayi atishawa ko yayi gyaɗa a ji warin ɗiwa mugunyar ciwo ruwan gyambo ci cikin shi fal yake da ruwan gyambo, ya fiye mishi alheri bai da ce cikin shi ya cika fal da waka. Yanzu ana nufin irin annabi na nufin irin wannan muguwar waka, duk wata waka wanda barna ce, sabo ne, sakin baki ne, zalunci ce, tabara ce. Wa fil mubahi wal mustahab minhu, sannan kuma game da waka, wannan hadisi ya tabbata shi yana cikin littafin Sahih Bukhari da Muslim, hadisi Abu Huraira. To dan game da kuma waka wacce take waka ce mai kyau, wacce take ta halasta ko waka ce wacce take mustahabi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ash-shi'ri hikmatun, a cikin hadisin shi ma Bukhari daga Ubay dan Ka'ab, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji an karanta wata waka ta bashi sha'awa, sai ce inna min ash-shi'ri la hikma, lallai a cikin waka akwai hikima, baiwa ce Allah yake baiwa mutum ya dinga saka zance, zancen yana tafiya faɗuwa da tashin wasalinsa iri ɗaya, ɗangonsa iri ɗaya, amsa amansa iri ɗaya, kuma ka ji shi da hikima mai kama zuciya. Wannan ita ce waka ba? To wannan wata hikima ce Allah yake ba wanda ya so, ba kowa yake iyawa ba. sai ka ji kamar zaka iya amma baka da baiwa ba zaka iya ba kana jin mutum yana yin waka zaka ji kamar zance ne wanda ko ni ma zan iya amma an ce kai ba zaka iya ba to hikima kenan sannan kuma da saurin kama zukatan mutane fiye da zuban zance sai annabi yake cewa inna min ash-shi'ri hikmatun kai lalle a cikin waka akwai abun ban sha'awa wa qala fi haqqi hassana idhhaj al-mushrikina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Hassan dan Sabit ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi dama ya mayowa da Quraishawa raddi akan waƙoƙin da suke sanya mawaƙan su rayi suna aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ba zai yi ka zage su ba tunda ni ba Quraishi ne so da annabi ya san al'adan mawaƙa in za a zagi mutum za a hada da kabilar sa to wanda aka zaga dan kabilar zagin zai shafi sauran yan kabilar haka yin idan Hassan ya zagi Abu Jahal da Abu Lahab da su Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba to zai je kuma ga haka zai zaki Qurayshawa shi kuma zalla sai sanu da Qurayshi kaga ya zama kenan an taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taba mutuncin Qurayshawa taba mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kar kai haka sai ya ce zan tsane ka daga cikin su kamar da ake tsane filin gashi daga cikin kullu na kosai misali ko kamu kuma kamancin sa sai annabi ya ce mishi bismillah ka je ka yi musu abin da zaka iya ya ce musu Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Allah ka sa mala'ika jibril ya bashi kariya idan kaga mawaki ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya bashi kariya da jibril saboda zai amfani da waka shi ne yayi da'awa wa musulunci ya taimaki addinin musulunci zaka shi sa babu laifi a samu mawaka a cikin musulmai a cikin matasa ahlus sunna a cikin yan kishin addini wanda su dinga amfani da fasaha su suna yaban addinin Allah suna yaban dokokin Allah da dokokin shari'a suna kururuta ko suna yabo ga wasu abin da suka shafi tarihin musulunci ko suna yabo ga wasu malamai da wasu tarakuna ko mujahidai da suka musulunci aiki duk babu laifi wannan da sharadin ka a saki musulunci a saki qur'ani da hadisi a kama waka kawai irin yadda yan dariƙa suke yanzu mutane sunan su yan ushaku dan yan ahbabu yan wane ne tun suna yi wa annabi waka su kuma suna yi wa shehunai su kuma suna yi wa matansu da yan matansu sai su kuma suna yi wa yan siyasa da yan fim har sai su zama irin da ake ce musu rafa su zama yan waka irin na zamanin din sai kawai su lalace duk wanda ka gina wannan shashantin da an tambaya kika je sai ai daga islamiya ne suka fara na wakan maulidi daga nan ya yi tafiya mataki-mataki tunda ba addini ba ne babu iyaka har ya kai inda yake Allah ya tsare ta haka babu laifi yin irin wannan mai kyau ɗin malam ya ce faslun wa alam anna al-iktsar min al-ulum al-mustahabbati yuti'u fi ma la istihbab fi ka sani cewa yawaitawa game da abin da yake mustahabi kamar wannan waka din da aka faɗa ka yawaita to zai kai ka har abin da ba mustahabbin ba kama anna al-iktsar min al-mubahati muqi'un fil makruhati kamar yanda yawaitawa game da abin da yake halal zai kai ka zuwa ga abin da yake makruhi misali abinci sutura abin hawa wurin kwanciya abin aure da makamantansu kaga duk mubahi ne to idan ka zake game da mubahi sai ka je har ka auka wa makruhi idan ka zake game da makruhi sai ka aukawa haram da kai sai aka ce wallil mu'minina yughuddu min absarihi wa yahfazu furujahum aka ce kuma annabi yake cewa kuma ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah ya baka duniya mana yace mali wadi duniya ni ina ruwana da ita karin cewa halas ne kul man harrama zinatullahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq wato zaka dauki abun duniya ne kawai gurgurdan bukata kamar da Allah yace wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa wanda duk ya zama sa'ayin shi Allah yake nema da abin da ke hannun Allah to Allah zai bashi kuma duniyar za ta zo mishi a tatuhu duniya wa hiya rajima to da ka man kana ridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid idan ka zake kana ta bin halal kana ta bin mubahi damuwarka abinci damuwarka mata na halal wanda zaka aura damuwarka tsirin da zaka saka damuwarka abun hawanka da gidanka da makwancinka duk rayuwarka ta ta'allaka da wannan da kasuwancin ka da sana'a ka duk wannan mubahi ne amma idan ka zake game da su suka yi yawa sai su fada da kai cikin abin da yake makruhi daga makruhi kuma wa hadha al-iktharu min isti'mal al-makruhi mu'addin ila muqarafati al-muharram yawaitawa game da makruhi kuma sai ya kai ka har zuwa ga abin da yake haramu kin kana kallon mace budurwa ka aura halas ne ka aure ta ka aure ɗaya ka aure biyu uku hudu duk ba su ishe ka ba sai kuma ka fara aure saki kaga saki asali halas ne amma daga nan ka fara aukawa cikin makruhi kin kana aure saki wata rana kuma sai ka zuga wata ta rabu da mijinta dan ta aure ka wannan kuma haramu ne wata rana kuma sai ka yi dadiro ma baka tuno kaga kuma shikenan abu ya lalace tun mutum yana saka sutura wadda take ta rufe al'aurarsa ta khudu ziyatakum inda kulli masjidin ta kul man harama zikrullahi allazi akhraja li ibadi kaga duk wannan halatu ne ko sai kuma ya koma takama ya fara me kenan ya fara makruhi sai ya koma jiji da kai har ya koma girman kai kaga ya auka harama ko mun gani tun mutum yana neman kuɗi na halal dan ya ci ya sha ya sutura ya taimaki na kusa da shi ya biya haƙƙin na ƙasa da shi yana cinikin halal in ya dake sai kuma ya koma ya fara wasa da ibada aikin shi kawai wannan harkar noma ko kiwo ko kasuwanci ko sana'a ko aikin hannu baya ma samun lokacin yin sallah a cikin dare ana nan kuma har sai ya shiga wani business kuma wanda yake haramun ko kuma ya fara wani ma ya fara ta'amuli da bokaye dan neman sa'a a sana'arsa ko mun gane jama'a yadda shedan zai ta tafiya da kai mataki ba za ka ankara ba sai ya halaka ka to zaka tun farko ake so ya zama shi kanshi halas din ka dauki iya bukata kawai iya bukata za ka dauka mun karanta nan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da garken awaki bai taba bari garke shine akuya a dari wanda a ciki yake samun nono ya ce da iyalansa ya sadaka ya kyauta da zaran an haifi ta 101 sai ya dauki wata a cikin ɗarin nan sai ya yanka ya sadaka da nama dan kada su wuce bukatar shi garke ɗaya ya ishe shi to haka yake wata duk sanda ka dinka sabuwar riga sai ka dauki wata a cikin wanda kake da su kai kyauta shine rigunan ka ba za su wuce bukatar ka ba riga biyar ba ta ishe ka ba to amma ka dinka biyar ka sake dinko biyar ba kai sadaka da waɗancan ba ka sake ganin wasu ka sake dinkowa ba 15 ba kenan yanzu shikenan sai ka shiga cikin damuwa damuwar farko shine wacce ma zaka saka wacce ta dace da rana kaza ko biki kaza waye ne wankin da yafi dacewa ya maka wanki sannan kuma ka sake ganin wasu ka ƙara su wasu guda 8 sai ka kabata lissafi da haka har sai ka zama inda ka san mutum ya bude boutique a gidansa da sunan waistara kuma ka mutu duk wannan sirri babu kwaya ɗin za a ɗauka a saka maka sai an ji an siyo alawayo da kake ganin shi cewa na talaka ne ba yi da mutunci ka fi ƙarfin shi za a siyo a naɗaɗe ya fi a ciki wannan yana daga cikin madakhil na shedan da ibnul qayyim ya kawo cewa shedan in ya rasa yadda zai da kai kana tauhidi kana sallah kana salati baka bid'a baka kaba'ira baka dogewa akan fazair sai ya shagaltar da kai da mubahat sai zama baka da wani shugul sai shi yanzu azumi na kusantowa ba je muke magana akan cewa su salaf idan azumi ya kusanto tanaji take na ya za a yi su ibada annabi ya ta azumi don jikin shi ya saba sabai aka ce suna fara yawan tilawa da musaffa alarmomi su fara yin wannan don shirin tilawa shirin qiyamul layl shirin sallar tarawih masu kuɗi su fara lissafin dukiyarsa don fidda zakka da taimakon talakawa ma'aikata na gidan yari da na hukumar 'yan sanda su fara sallama masu ƙananan laifi a ce ku je ku yi azumi tare da iyalanku mu ku yanzu duka tanadinmu na azumi ne tanadinmu tsakaninmu da Allah kayan sallah kabar ka ne yanzu kayan sallah nawa za ka yi nawa za ka yi wa iyalanka nawa za ka yi wa bazawar da kake nema samari ne da musu ramadan basket wanda za su ci ma 'yan matansu me ya damu mutanen gida a siyo dankali a siyo kwai a siyo nama a siyo kabeji a siyo siga da madara shi ne duk mubahat ɗin nan kawai su ne tunaninmu abin buɗe baki abin sahur abinci shi ne damuwarmu ba haka ba ne to wannan shi ne da ake nufi da shagaltuwa da mubahat hasb Allah kada kai zuwa ga abin da yake makruhi yanzu wannan wani garin wannan abin garin tanadin kayan ciye-ciye da shaye-shaye da sitirar da za a yi amfani da tsakanin azumi da sallah sai ya auka bashi bashi kuma makruhi ne musamman bashi da bai zama maka dole ba daga bashi fa ya kidiya kaga ya auka mene matsalul gani zulmun an yi albashi ɗaya bai biya ba an yi bi bai biya ba matsalul gani zulmun ya zama azzalimi ya zama mugunci daga nan bai auka mene ƙarya da annabi ya ce wa Aisha tace me yasa kake yawan addu'a akan Allah ya raba ka da bashi yake saboda shin bashi idan mutum ya ci bashi sai ya magana ya ƙarya da hadisi na cikin sai mutum sai ya yi wannan ƙarya aka zo neman bashi ya ce wa dan shi zai ka ce bana nan ashe mutumin na ji shi yace na jiyo ka daga nan kana nan a ciki wallahi ka fito kin mun sahabi ya samu wannan matsalar jama'a ina kuma ga mu yan ƙari na 15 so daga nan sai mutum kaga ya lalace ya surunce al'amari ya zame mishi fitina ubangiji Allah ya tsare yace fa innal ikthara go falatansa khabarin nu'man ibn bashir fil mushtabihati kar ka manta wancan hadisin na nu'man dan bashir hadisin nan daga cikin hadisan 40 hadisa ko daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun mena huma umurun mushtabihatu hadisi ne wanda yake babban hadisi cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fadin ma'ana da bayani akan yadda tsarin rayuwa yake ta addini wal adlu fi zalika abinda zai sa ka gama lafiya game da duk wannan shine da ma yuri buka ila ma la yuri buka ka bar abinda ke maka kokonto izuwa ga wanda bai maka kokonto wannan hadisi da akwai maganganu akan inganci ko rashin ingancin sa amma dai a ƙarshe ne isnadin shi dai mai dan ƙarfi ne haka kamar da Ibn Hadar yake fada asalin shi al-Imam Ahmad ne rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim duk rawaito shi a cikin tafansu Allah ubangiji ya sa mu dace ina ganin bari mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga yanda muka tsaya wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi